gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. A jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Niger din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Zahra Aminu Fage. Sauraro, kamar yadda muka saba, shirin yau da gobe na ranar Alhamis na tattaunawa ne akan batutuwan kiwon lafiya. A yau 22 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu leka jihar Kano, inda wakilin mu a can ya duba batun wani shiri na horar da daliban da suka karanta fannin kiwon lafiya a kasashen waje sannan makamar aiki.
Shi wannan horo da ake an kwana biyu ana yi, to kuma sha'anin karatun yanda suke shi wanda yake a harkar lafiya kullum yana da muhimmanci. Gurin da za ka aiki ya kasance ka fahimci wasu abubuwa da suke faruwa a wajen gurin.
Mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muna tafe da ƙarin bayani.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano game da horar da ɗaliban da suka yi karatu a ƙasashen waje.
Sai ku biyo mu don jin duk irin waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Tomaso Raro, kimanin dalibai 50 ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in kasashen waje ke samun horon kwarewa da sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano a Najeriya. Muhammad Ibrahim Kwari, wakilin muryar Amurka, na dauke da karin bayani.
Daliban waɗanda suka yi karatu a jami'o'in kasashen yankin nahiyar Asiya da Turai da kuma Afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar haɗa magunguna kana da farfesoshi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban. Farfesa Abdulrahman Abbasheshe da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da yanayin ɗaliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru 5 yana bayarwa ga ɗaliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya.
Su wayannan ɗalibai kashi biyu ne, akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu dan haka sun zo suna so su samu aiki, to wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To wayannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan 840 suka zo nan irin wannan jarabawar aka mun jaraba a nan kuma aka ba su ɗan training haka na ɗan lokaci. To akwai kuma wanda yake ba su gama ba, to amma su suna zuwa suka zauna daga sati 6 zuwa abin da ya sama. Sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna zuwa su kuma samun gogewa, to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba. Zo a cikin shekara 5 ɗin nan suna zuwa kowace shekara akan samu ɗalibai kusan guda 50 gaskiya, banda su wayancan da suka zo jaraba yake.
Wasu daga cikin ɗaliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da bada horo a asibitin koyarwa na Aminu Kano.
Sunana Pharmacist Jamila Aliyu, na yi karatu na a jami'ar Shu'at University. Alhamdulillah, ina training ina a nan. Tsarin Aminu Kano Teaching Hospital ya yi mun domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so aƙalla kai circulating a 11 unit. Na ji daɗi da aka ce mun suna da unit 11. Sun cika tsari na internship na duniya shine accepted. Ana so duk unit kai wata ɗaya.
Dr. Aisha Muhammad.
Daga wace makaranta?
Gulf Medical University a Dubai. Na zo ne saboda duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan kuma ana birin mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can.
Sai dai Professor Abdulrahman Abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin ɗaliban da ba asalin 'yan Najeriya ba amma yanayin horon da suke samu na bai ɗaya ne inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar Bayero waɗanda mallakar asibitin ne.
Za su duba marasa lafiya za a ɗau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shawararsu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery. Mafi yawa wanda muke da su 'yan Najeriya ne amma akwai wasu wanda sun zo daga Liberia suna nan a nemi su training su su guda biyar kuma muna expecting ɗin wasu ma za su kuma zuwa saboda wannan ɗin sun kwana biyu za su graduating wasu kuma za su zo.
To amma duk da wannan cigaba har yanzu mazauna karkara na cigaba da fuskantar barazanar ƙarancin ma'aikatan kiwon lafiya la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Madalla, masu sauraro Farfesa Abdulrahman Abbasheshe, mataimakin shugaban asibitin na Malam Aminu Kano, ya ci gaba da bayani kamar haka.
Shi wannan horo da ake an kwana biyu ana yi a ƙalla yanzu mun kusan shekara biyar. Kuma ɗaliban nan kamar yadda ka sani a dacan yawancin karatun da ake na harkar lafiya yawanci duk a Najeriya ake amma daga baya-bayan nan an samu ɗalibai suna zuwa ƙasashe duk duniya ana zuwa makarantu ana koyo aiki a can kaya kamar India kamar Pakistan kamar Sudan kamar Egypt, China, you know, da kuma su Uganda da shawararsu duk ɗaliban Najeriya suna zuwa can suna yin karatu. To kuma sha'anin karatun yanda suke shi wanda yake a haikar lafiya kullum yana da muhimmanci gurin da za ka yi aiki. Ya kance ka fahimci wasu abubuwa da suke faruwa a wajen wurin. Yawwa yana da muhimmanci shine zaka fahimci aikin. Amma misali in ka je Europe kai karatu a can kazo yawo Turai kazo Najeriya ba dole ne ma ka iya ba da treatment din da ya kamata ya bayar na marasa lafiya ba.
Saboda yana mutanen watakila ya bambanta da jinya.
Irin cutar kanta da yanda ake yin abubuwa na shi lafiya ya bambanta sosai da gaske. To su wayannan ɗalibai kashi biyu ne. Akwai da suke sun riga sun gama karatunsu da haka sun zo suna so su soma aiki. To waɗannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa wato ainihin sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a Najeriya. To waɗannan suna zuwa kamar last year a shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan 840 suka zo nan gurin irin wannan jarabawar aka mun jaraba a nan kuma aka ba su ɗan training haka na ɗan lokaci. To akwai kuma wanda yake sun ba su gama ba ɗalibai ne suke zuwa suna kan yi. To amma su suna zuwa sukan zauna daga sati shida zuwa abin da ya sama suna zazzaga department zuwa department kamar misali su je ɓangare na surgery na tiyata ko na wajen haihuwa ko ɓangaren yara ko kuma ɓangare wanda ya shafi cututtukan yau da kullum na manyan mutane. To sukan je nan gurin so sukan zauna wasu wata biyu wasu wata uku ko abin da ya fi haka. Sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna so samu more experience ana
tsara samun gogewa da ƙwarewa
kuma samun gogewa. To za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba. So zai zauna ya yi wata uku ko wata hudu ya zazzaga duk waɗannan ɓangarurka da muka faɗa domin ya koyi aikin da yake faruwa. To yanzu a cikin shekara biyar ɗin nan suna zuwa kowace shekara akan samu ɗalibai kusan guda 50 gaskiya. Banda su wa'ancan da suka zo jarabawa kenan. Kuma kamar yadda na faɗa maka mafi yawansu suna zuwa daga China ne. Daga China da India da Egypt. Kuma ba wai kawai wanda suka karanta harkar ita medicine ba. Akwai pharmacist
masu kimiyyar magunguna.
Akwai nurses. Akwai wanda suka yi lab aikin lab sai koya
masu bincike da gwaje-gwaje
dukkaninsu dukkaninsu suna zuwa. Sun so zo sun yi wannan training, akwai takarda da ake ba su a nan, za ba su takarda cewa ga abubuwan da suka yi, wanda aka yi jaraba za a ce ga jaraba da aka yi musu, wanda za su yi amfani da wannan su mai da ita can inda suke karatu, wanda shi ma da muhimmanci a record ɗinsu da suke.
To yanzu waɗannan da suka zo su suna ne kuma daga ina da ina suke?
Wanda muka zo, wanda muke da su yanzu yawanci gaskiya daga China suke. Ina jin a halin yanzu dai muna da kusan guda 20 on ground. Wanda sun riga sun soma, akan dan ba da hutu kafin a yi to wannan jarabawa. Amma fi aksari daga China ne. Ina ga akwai wasu kuma da suke daga Egypt, wanda sunansu su ne wa'annan. To sai kuma wasu daga Sudan. Yanzu dai a halin yanzu dai wa'annan su ne suka fi yawa.
Kaman bayanan ka sun nuna kaman a shekara kuna yin daukar waɗannan ɗalibai fiye da sau ɗaya kenan?
Duk lokacin da ɗalibi ya zo ana ɗaukar shi.
Ba wani lokaci aka ƙayyade ba cewa shekara-shekara ko kuma bayan wata shida shida ko wani abu
ba lokaci ba ne ƙayyadadde. Lokacin duk ya zo tun da yake kaga daga ƙasashe daban-daban suke zuwa. So sun zo da takardunsu, an tabbatar ga shi haka ne, makarantarsu ta rubuta cewa haka ne, wannan ɗalibi ne, to za a shigar da shi cikin program ɗin sai ya soma. Special training ne ake ba su tun da yake aiki ne na asibiti. Ake koya musu ba zama suke a musu lecture. Misali kamar yadda ake
aikin yau da kullum dai,
yawwa, wanda ake duba marasa lafiya, za su duba marasa lafiya, za a zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza, me yasa suka yi kaza, ko kuma ga yanda ake kaza da shawaransu, ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation su taimaka, yawwa, kuma su ma su participate a yi da su ga yanda ake yi, ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery. So da a can gaskiya ƙasashen da suke training ɗin yawanci ba a samun wannan dama, gaskiya ba sa samu. Da yawa za a ga lecture za a yi musu.
Su waɗannan ɗalibai 'yan Najeriya ne kaɗai ko kuma akwai wasu watakila daga ƙasashe makwabta?
Mafi yawa wanda muke da su 'yan Najeriya ne, amma akwai wasu wanda sun zo daga Liberia, suna nan ana yi musu training su guda biyar, su kuma suna ɓangare ne na aikin anesthesia, shi ne wanda ake ba da bacci in mutum ya yi mishi operation, allurar bacci, suna nan su hudu, kuma muna expecting ɗin wasu ma za su kuma zuwa. Saboda wannan ɗin sun kwana biyu za su yi graduating, wasu kuma za su zo.
Haka dai mun san shi asibiti Malam Aminu Kano yana ta ɓangaren karatu, yana ƙarƙashin ita jami'ar Bayero Kano ne. To amma bayananka sun nuna cewa ɗaliban nan suna ma zuwa daga wato ƙasashe daban-daban ko makarantun ƙasashe daban-daban, wanda galibin su 'yan Najeriya ne. Kai tsaye wannan irin alfanu za a ce shi asibiti a karin kansa yana cin gajiya daga halartar waɗannan ɗalibai da suke zuwa daga sassa daban-daban?
To dama ka san shi kamar asibitin Malam Aminu Kano asibitin koyarwa ne, kuma ayyukan da yake yi shi ne, na farko za a ga marasa lafiya a basu treatment, na biyu za a koyar wannan ɗalibai ne da yawa wanda muke da su gaskiya, kusan makarantun da muke da fahimta da su suke kawo ainihin su da ɗansu a nan asibiti yanzu gaskiya sun fi 30. Maganar misali banda su waɗannan katagari da muka faɗa, akwai duk yawancin School of Technologies ɗinnan
a cikin gida Najeriya,
a nan Najeriya duk nan suke, ko na nan Kano, ko na Kaduna, ko na nan Bauchi, ko Katsina, sun a turo su da ɗansu for training. So wannan shi ne yawa horo, wannan shi ne teaching ɗin da ake. So suna nan da yawa, suna zuwa nan suna koyan ayyuka. To na uku kuma shi ne aikin wato ainihin bincike, a yi bincike kan wata rashin lafiya ko wani abu da ya kamata, wanda za a ƙara taimakawa gurin service ɗin da ake
bayarwa
wajen treatment ɗin. Wannan shi ne a taƙaice ayyukan da asibiti
kenan. Wannan kaman zai iya daga likafar shi matsayin asibitin kenan, na cewa abin da aka kafa shi yana yi, kuma watakila ya karɓi a duniya ma daga ƙasashe ana aiko da ɗalibai suna wannan horo kenan.
Alhamdulillah, hakan shi ne ka gani wannan teaching ɗin ya kan kama. sosai sosai ana
har kasashen duniya sun aminta
ajin duniya sun aminta kamar su wayancin ɗan Liberia da yake faɗa maka daga United Kingdom aka yi sponsor din su saboda kaga su Liberia suna da matsala na likitoci musamman saboda yaki da aka yi a ƙasa ba su da ma'aikata su suka identify din nan Aminu Kano aka ce su zo nan a yi training din su kuma can Burtaniya za su biya kuɗi kudin zaman su a nan gurin da abincin su da shauran su duk za su biya domin su samu wannan training so wannan babban abshi gaba ne wanda asibitin yayi ta wannan harka
kuma za a iya cewa wannan kaman kuma hannu guda ƙarin nauyi ne ga ita asibiti bayan ga daliban da take kula da su na yau da kullum na ita jami'a bayar misali yanzu ka lissafa mana cewa akwai kwalolijin kimiyyar aikin lafiya masu kan turo daga jigawa ne Bauchi ne da makamantan su ga kuma na kasashen kamar an kara muku nauyi ya kuke tafikar da wannan abin tunda nauyi ya karu za a iya cewa akwai kalubale kuma
hakika akwai kalubale ta wannan hanya kamar su dalibai na School of Technology mun musu timetable saboda in kace zaka bar su gaba ɗaya su zo ba za a samu gurin da su dan ma zai koyi wani abu ba so su an yi musu kamar tsari wanda misali in ƴan wayannan makaranta suka zo suka gama nasu
rukuni
sai kuma wasu su zo in sun gama su kuma sai wasu su zo amma kamar su wayannan kamar da na ce maka da suke zuwa daga kasashen duniya gaskiya su muna hada su da daliban mu da muke da su ana na Bayero
na
jami'a Bayero
sai
su shiga da ayyukan saboda shi wannan training abu ne wanda kullum patient kawai za a gani dama
eh dama
ko marasa lafiya nan muna da su da yawa tunda ke kaga kullum asibiti nan za a ce ba gado ne to amma hakika gaskiya muna neman taimako ta wannan bangare tunda aka samu wannan cigaba haka da budewa da asibitin yayi akwai bukata na a samu wato ainihin kayayyakin aiki da kuma ainihin wasu gine-gine da ake bukata gaskiya wanda a halin yanzu ba mu da su kaga misali kamar wajen yara din nan gurin ya cika muna bukata a ƙara girman wajen
idan yara da ake masu fama da lalurori
na shake isa karabi sanannen accident and emergency din mu gurin masu hatsari gaggawa shi ma wannan gurin ya cika wallahi ya cika don haka nan ira din shi ma muna so a samu expansion a ƙara girman wajen a fafada shi to haka kuma an ka dawo wajen clinics wanda da yawa za ka ga cewa daliban anan suke taro sai ka ga daliban sun cika a office ba dole ne wani abin da ake faɗa yana daga baya zai ji ba to shi ma area ce wanda tuntun muke so mu samu taimako ya kasance an yi expanding an kuma gina wani katon waje wanda zai accommodate din mutane ya kasance duk an samu enough space da kuma kayan aiki wanda a cikin
amma ran kare wannan abin da kake ta magana wanda yake shigo cikin asibiti Malam Aminu yau da gobe ba zai gaza ganin wurare da ake gine-gine yau da kullum ba sababbi gashi kuma yanzu kana kukan cewa wasu wurare ma sun yi kana
gaskiya alhamdulillah mutanen garin Kano suna taimakawa akan abubuwan da yake faruwa amma abin da za a kula da shi shine kullun asibitin dada karuwa yake mutane masu lafiya dada zuwa suke masu karatu dada zuwa suke kaga yanzu muna da bangarurka da yawa kamar inda na fada haka Isiya Karabi an gina kaga akwai Abdullahi Bayero an gina kamar Aminu dan tata sun gina mana guri kamar Erano ya gina mana waje duk ga sunan asibiti wasu ana yi wasu ba a gama ba da wasu ma manya mutane wanda na san ba su so a faɗi sunan su ba duk suna yi gaskiya
wannan ya nuna kamar hukumomi ɗaiɗaikun mutane suna kawo agaji masu
suna taimakawa hakika kuma muna fatan za a shiga da taimakawa din da kuma wanda ba su yi su ma su zo don a samu a kuma daga likafar wajen a shiga da wannan ayyuka da ake
Madalla yanzu kuma ga cikakkiyar tattaunawa da Muhammad Ibrahim Kwariyayi da wasu daliban da suke cin muryar wannan horon.
Dr. Aisha Muhammad.
Yawa. Wace makaranta kike? Daga wace makaranta?
Gulf Medical University.
Na, ana fi?
Dubai.
Shekara ki nawa can?
5.
Kin ce kina waccan jami'a a Dubai kuma yanzu mun ganki a asibitin Malam Aminu Kano?
Na zo ne saboda duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin, saboda mu a can ba ma samu mu ga marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan, kuma ana birin mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba ma samu mai a can.
A can kawai karatun ake koya miki ko ake koya muku ba tare da watakila kun ziyarci asibitoci kun ga da ake yin aikin lafiyar aikace ba?
A duka ana koya mana tare, sai dai kawai irin kamar aikin da ake ma mutane a can ya bambanta da aikin da ake wa mutane a nan, maybe ko dan saboda kayan aiki daban da kuma su can maybe ba sa so a musu wani abu a nan kuma ana iya yi, shine bambancin.
Kamar misali
a nan kaga yawanci mutane sun fi so a cire musu haƙuri maybe saboda ba su da kuɗin da za su iya kula da koyin waɗansu abubuwa kamar a samu crown ko wani abu, amma a can kuma mutane suna da halin da za su yi waɗansu abubuwa su za ka iya yi.
Kenan ya saba da tunan da labarun da ake bayarwa cewa kamar ɗaliban mu irin ku da suke karatu a ƙasashen ƙetare musamman a Turai da ƙasashen Larabawa ɗin nan, kamar da ana cewa ba a bar ku baƙaƙen fata ku yi ma su waɗannan Larabawan ko kuma Turawan aiki a asibitoci.
Gaskiya to mu dai a makarantar mu ana barin mu mai aiki, amma dai sai dai in mu za mu nemo waɗanda za mu yi aiki a kansu, kamar aikin da za mu su zai zama kamar kyauta ne ba wai suna biya ba, in kai ɗalibi ne in kuma kana so ka ga likita za ka biya daban, amma aikin da za mu yi kamar su ƴan likitoci suna kamar supervising ɗin mu ne, suna sa mu yi aiki. To a nan kuma kaga kowa zai iya yin aiki, ba wai babu wani bambanci tsakanin ko kai baki ne ko ba baki bane ba, kuma da yaran da ake yi kaga can maybe zaka iya samun matsala, mutum baya jin turanci dole sai larabci, kai kuma ba wai ka iya larabci sosai sosai ba su dole sai an samu wani wanda zai yi fassara abinda mutumin yake faɗa.
Ki Allah zikin ce wai sai dai ka nemo mutumin da zaka duba, misali ko baki karin haske akan wannan?
To kamar mu ne muke nemo marasa lafiyar mu kamar patients din mu wanda za mu musu aiki,
misali mutanen mu na Afirka idan sun je ko Najeriya misali baƙaƙe za ku nemo ku ce za ku yi musu aikin misali koya?
A kowa da kowa, kowa ne yake su suna iya zuwa saboda sun san ana yin aiki kyauta.
To ba santa a wuce kina asibiti?
Kowa kawai zai iya zuwa. Amma aikin da za a maka kawai shi kyauta ne in dai ɗalibi ne zai yi.
To kamar su Laraba sukan yadda ku baƙaƙe ɗalibai da kuka samu horo a can ku yi musu ayyuka?
Suna yadda.
Yanzu kin zo sati nawa zaki yana?
Kamar sati huɗu haka zuwa shida.
Da kika zo da yanzu satin ki nawa?
Yan sati na uku.
Me zaki iya cewa kin koya a wannan makonni uku da kika?
Na koya abubuwa da yawa kamar yanda za ka yi magana da marasa lafiyanka da kuma aiki da na ce maka ya bambanta, maybe mu a can mun fi yin wannan a nan kuma ga abin da suka fi, so yanzu ka koya abubuwan da suka fi sosai sosai. Da kuma karatun ma ya bambanta, maybe da a can mu ba wai wani ana ce mana dole sai mun faɗi duka abubuwan da ya kamata ba, amma a nan irin suna kula da abin da kake yi da wanda baka iya ba a taimaka maka da abubuwa.
A can kin ce kamar ba sai ka faɗi, ma'ana ba sai ka iya komai ba kenan ko me kike nufi?
A'a zaka iya komai, komai da komai zaka iya, amma dai kawai maybe yanzu a ce idan marasa lafiya sun zo awai a gaban su za a ringa tambayan ka abinda ka iya da wanda baka iya ba, sai dai maybe ko kai wani abu dai ba za a taimaka maka, amma dai ba wai dai a gaban marasa lafiya ba. A nan kuma kaga a gaban marasa lafiya ne za a tambaye ka su zaka ji ma irin ko baka iya ba, zaka ji wani iri saboda wanda ma zaka kula da shi ai yana nan yana ganin abin da kake.
Sunana Pharmacist Jamila Aliyu, nayi karatu na successfully, na gama shi a Jami'ar Shu'at University, kuma na dawo Najeriya naje nayi FPGOP training, abinda ake kiran shi doka ne na Najeriya. Duk wani ɗalibi da yaje kasar waje karatu to dole ne sai ya koyi system na Najeriya, shine suke kiran system din FPGOP, shine ake ce mai foreign pharmacy student graduate training program shine FGOP. Ka fasu wannan jarabawar Pharmacy Council of Nigeria za ta ma register ka zo ka fara training na wannan internship. Shi kuma internship din nan shine training ne da sai ka gama za a baka license na training. To alhamdulillah ina training ina anan.
Ya zaka bayyana irin yadda watakila ayyukan suke gudana, misali koyo kake ko kuma an ma saka a cikin rukunin ma'aikata kuna aiki tare?
Eh alhamdulillah, kamar yanda na zo nan wurin da in yi training in koya, ni mai koyo ne ina faɗa. Alhamdulillah tsarin Aminu Kano Teaching Hospital ya yi mun, domin pharmacy system nasu suke ba da training na internship suna following standard na internship na duniya. Saboda ka'ida in ana so kana so kai internship, ana so akalla kai circulating a 11 units shekara ɗaya ne
daga wannan yanki bangare ka je wannan fanni
da yanki ka je wannan yanki. Shi yasa ko da na shigo gidan nan da na ji dadi da aka ce mun suna da unit 11, sai na ce to sun cika tsari na internship na duniya, shine accepted, ana so duk unit kai wata ɗaya. Kaga misali na fara unit na emergency da naje kwana 15 nai, naje GOPD ne kwana 15 na gama wata ɗayan nan. To amma cikin ikon Allah da yake Allah ya sa na samu experience da nazo, sai aka fara posting ina night call, sai nazo na rike unit din da azumi. Saboda in kana ka night call a matsayinka ne kai ne in charge.
To kafin ka zo nan, tunda sai da kuka je makaranta kai shekara 1 2 3 har ma 4 ko sama da ana ta koyawa, kafin ka zo nan magana training din a can makaranta a India kai karatu ko?
A India ne karatu.
Yawa, kun je wasu cibiyoyin kula da marasa lafiya ne ko asibitoci kuka yi makamancin wannan ko kuma a nan ne dai ka fara?
To alhamdulillah a India da nake India, magana ta gaskiya nayi plan nan je asibiti, to amma ban samu wannan damar ba alhamdulillah. Saboda sun ce asibitin da za su iya kai mu suna da asibiti nasu na makaranta, to kuma abin sai zamanto sai ake yin shi kamar batch by batch,
rukuni.
Yawa, wasu daga cikin rukunin mutanen mu sun samu sun je wannan asibitin suna da certificate shaidar cewa sun je. To amma ni da na ga wannan tsarin bai zo mun ba, amma na je visiting. Muka je visiting kusan yini muke a wurin, so biyu ina zuwa visiting na ga duk aikace-aikacen da suke, na ga mashinan da suke, kuma ina da ilimin abubuwan.
To ya zaka kwatanta su da watakila waɗannan nanan da kake amfani da su wajen aikin ka ne
a Nigeria? Kamar misali idan muka je company, alhamdulillah nan confounding unit nan taba zuwa, nan Aminu Kano suna da confounding unit. Unit ne da suke yin paracetamol syrup, kuma idan aka samu magani wanda babu na yara sai a kai musu markaɗaki sai su haɗa na yara syrup da za a riga ba yara. To da na shiga unit din naga wasu abubuwa da muke aiki da su a India na gansu anan. Muna da su a industrial pharmacy lab ɗinsu, kamar da ionizer da suke amfani da ita. Akwai wani abin masarrafi da ake ce mai da ionizer, abin da yake nufi shine yana cire dukkan wasu ions element da suke cikin ruwa, sai ba ruwan fresh. Saboda in aka hada magani da su, wayannan ions din da suke cikin ruwa za su bata wannan maganin. To anan am confounding unit suna da su, suna aiki da shi. Akwai British syrup, bambanci ɗaya ne. India mu hada muke alaf, na hada syrup wanda suke amfani da shi ai confounding na magani. To amma su anan suna kawo British syrup ne direct su aiki da shi. Amma inda muka aiki a makaranta, na hada wannan irin syrup din nasu based on me Indian pharmacopoeia. Shi kuma wancan British syrup an yi shi ne based on me British pharmacopoeia. Ilimin shi ne ilimi na fasahar hada magunguna. Kuma dukkan su an yarda da su a duniya, da Indian da British baki ɗayan su.
Kamar bayanin ka ya nuna sabanin bayanin da wasu rahotanni ke cewa yawancin ɗaliban mu idan suka je ƙasashen Asia din nan ko na Turai ko ma ƙasashen Laraba suka je nazari irin wannan kore na kuma bangaren har da magunguna da kimiyya ko na ko su kansu likitoci da sauransu, ba a barin su koyi aiki a marasa lafiya na can. Kenan bayananka kamar sun saba da wancan wato rahotanni.
Magana ta gaskiya, da abin da zaka yi ka zama mai adalci. Na ga ma ni ban je na zauna a asibiti ba, sai ga ba zan yi yanke hukunci ba. Watakila wancan ya je asibiti ya yi experiences din haka ko wani abu makamancin haka, amma na je industrial visit na yi familiar da su.
Ba dan kuɗi suke ba, ba dan butsar yabo ba, faɗan da yabo kullum waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka ta taya na gabatar da shirin Maryam Dauda da Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni da Cedric Franklin da ya ha shine injiniyan shirin namu ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya
zan ba ku dan masali